إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Laraba ne daidai da daren 7 ga watan Rabiul Awwal Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara 1435 daidai da 7 ga watan January shekara ta 2014. Wannan shine kasan na 18 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Sharh Sunnah wallafar al-Imam Muhyi Sunnah al-Hafiz al-Baghawi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'a ba su manta ba, muna karkashin Kitabul Iman, wato matattarar da al-Imam al-Baghawi yake tattaro mana ayoyin al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma fassarori da ya samo daga malaman farko daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa. Yana ruwaito mana kuma yana fassara mana su. Muna karkashin babu bayani a'malil islami wa thawabu iqamatiha, babin da ke bayyana ayyukan musulunci, waɗannan ayyuka ne na musulunci, menene ladan da musulmi ke samu idan ya tsayar da ayyukan musulunci. Mun ji cewa aiki mafi girma a musulunci shine ainihin faɗin la ilaha illallah, sallah, azumi, zakka da aikin haji. To sa'annan sai kuma Imam al-Baghawi ya ci gaba yana ruwaito mana waɗansu hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda ainihin suke nuna daga cikin ayyukan musulunci shine ka rinka kullawa mutane alheri domin kai ma kana so su yi maka alheri. Kenan ka rinka kokarin samar da yanayin zaman lafiya domin kai kanka in an zauna lafiya zaka samu ainihin taka bukatar ta tabbata. Har wa yau muka ji cewa daga cikin ayyukan musulunci ka rinka ainihin wato biyayya ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya danka al'amarin shugabancin su a hannunka. Bayan duk da muka ji waɗannan su ne suka karkare mana hadisi na 10 a cikin wannan littafi. A yau za mu tashi hadisi na 11 a inda al-Attari yake cewa qala حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قدس الله روحه أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن علي بن منصور الملقب بالصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران اليشكري السكري ببغداد أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور بن سيار الرمادي أنبأنا عبد الرزاق بن حمام قال وحدثنا الإمام الحسين بن مسعود قال وأخبرنا أبو سعيد الطاهري أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز أخبرنا محمد بن زكريا الأظافري أخبرنا إسحاق الدبري أنبأنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال العطاري يكيتي ومال من ممال حسين بن مسعود واتو البغو يا كرن تدمو الله يترك كي رنشي أبن دي كي نفي دوانا كوي الدعاة ساك يفسرات دا الله يغافر تامشكو الله يمشي رحمة. Shi kuma ya samu wannan hadisi daga al-Imam Abu Hamid Ahmad dan Abdullahi dan Ahmad As-Salihi, wato sunan shi kenan a ne mishi laqabi da As-Salihi. Sannan shi ko yake cewa al-Imam Abu Hussein Ali dan Muhammad dan Abdullahi dan Bishran As-Sukkari ya karantar da shi wannan hadisi sai ya ce bi Baghdad a Baghdad. Shi ko sai yake cewa malamin shi Abu Isma'ila Muhammad ibn Saffar ya karantar da shi hadisin da shi kuma yace malamin shi Malam Abu Bakar Ahmad dan Mansur dan Sayar Ar-Ramadi ya karantar da shi shi ko yake cewa Al-Imam Abdul Razzaq dan Hammam wato Abdul Razzaq mai littafin Al-Musannaf shi ya karantar da shi wannan hadisin to wannan hadisin Imam Al-Baghawi ya samo shi ta hanyoyi guda biyu ne wanda dukkan su suke tikewa akan shi Malam Abdul Razzaq dan haka sai shi ya tsaye da hanyar ana qala مقول قال إن شين الأطار الأطاري وندك رويتو لتعرف إن دجا بجوي. يتي حكاكم مالهم مالهم حسين دم مسعود واتو بجوي أكرن تدمو. يتي ناس مالهم ميسونا أبو سعيد الطاهري أكرن تدسو. شيكم مالهم طاهري كيتي واقع كنش ميسونا مالهم عبد الصمد البزاز شي أكرن تدسو. شيكم يتي مالهم محمد بن زكريا العظافرين أكرن تدسو. Zakariya kuma yace ya samu wannan hadisi ne daga malamin shi Ishaq ad-Dabari shi ya karantar da shi Ishaq ad-Dabari yace Abdul Razzaq shi ya karantar da shi kaji inda hanyoyin guda biyu suka hade to sai Imam Al-Baghawi sai ya ci gaba yace ainihin Malam Ma'mar shi kuma shine malamin Abdul Razzaq shi kuma ainihin Ma'mar Al-Majri ne ga Asim dan Abin Najud Al-Kufi an fahimta wanda shine malamin mai riwayar Hafs Hafs malamin Hafs din to an Abi Wa'il shi ko yace ya samu wannan hadisi daga Abu Wa'il Abu Wa'il tabi'i ne shi kuma Abu Wa'il yake cewa an Mu'az ibn Jabal daga sahabi Mu'az dan Jabal qala Mu'az dan Jabal yace kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi safarin na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wata tafiya fa asbahtu yawman qariban minhu wa huwa yasiru muna cikin tafiya wata rana sai muka wayi gari ina dab da shi yana kan tafiya ni ma ina kan tafiya wato a zahiri kowa yana kan aban hawan shi kenan sai zama ina kusa da shi fa qultu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah akhbirni bi amalin yudkhilni aljanna ka fada min aikin da zai shigar da ni aljanna wa yubaiduni minan nar kuma ya nisanta ni daga wuta qala sai annabi yace qad sa'alta an azimin hakika kai tambaya game da babban al'amari wa innahu la yasirun sai dai kuma abu ne mai sauki ala man yassarahu Allahu alaihi ga duwan da Allah ya saukakewa ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ka bauta wa Allah kar ka hada shi da komai kaji aiki na farko daga cikin ayyukan da za su shigar da kai aljanna kuma ba za ka shiga wuta ba wato qimus salata ka tsai da sallah wato tuz zakata ka ba da zakka wato sumu ramadana ka azimci ramadan wato hujjul baita ka hajjanci dakin Allah wato kai aikin haji waɗannan ayyuka sune ayyukan da in ka kiyaye su to ka kiyaye ayyukan musulunci waɗanda za su kai ka aljanna kuma su nesanta ka daga wuta dan haka mahallin shahid da yasa Bagawi ya kawo hadisin shine waɗannan ayyukan da kuke ji su ne ayyukan musulunci duk wanda kaga yana yin su to musulmi ne shi ba za ka fitar da shi daga cikin ƙwaryar musulunci ba sai in shi ya aikata wani aiki wanda ya rugurguza wannan ainihin ayyuka ثم قال سنن سي كما النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي الا ادلك على ابواب الخير بنا نونا مك قفوفين الخير با امسا يتاتي اي نونا مني سي يجي الصوم جنه ازمي غركوا تي daga saban Allah anan duniya azmi garkuwa ce daga shiga cikin azabal lahira was sadaqatu tudfi'u al khati'a sannan sadaqa kuma tana busashe duk wani mummunan aiki anan al-khati'atu ba kuskure ba domin khati'a idan ka fassara shi da ainihin wato kuskure to kenan kana cewa Allah madaukakin sarki yana kama bayin shi a bisa kuskure kamar cikin Qur'ani da yake la ya'kuluhu illa al-khati'una babu masu cin shi sai masu laifi haka zaka fassara kaka fassara cewa sai masu kuskure kenan kana cewa masu kuskure Allah yana kama su kenan الخاطئون an gane al-khati' mai laifi al-mukhti' المخطئ شيني عيني مي كسكري الخطيئة ليفي الخطأ شيني كسكري كي يد أبو بوان سكي سبو داك دلوكة تندك كي بعد صدقة تو صدقة تنا شافي دوان موغن ايكي دك كي ايكا تاوى وصلاة الرجل في جوف الليل haka nan kuma mutun ya tashi yana yin sallah a cikin dare na daga cikin ayyukan alheri waɗanda suke daukaka daraja suke bude kofofin alheri a wurin Allah madaukakin sarki summa qaraa da annabi ya gama mishi wannan jawabi sai karanta aya alqur'ani ko ayoyin alqur'ani dan ya ƙara tabbatar da maganar da ya faɗi cewa tana da tushe daga alqur'ani tatajafa junubuhum anil madaji'i ai bayin Allah na gari gaffan jikinsu yana nisantar wurin kwanciyar su da daddare hatta balaga har annabi ya karanta ayar gaba daya ya isa inda Allah yake cewa jaza'an bima kanu ya'maluna duk wannan irin sallolin dare da suke aikatawa da irin darajoji da Allah madaukakin sarki ya alƙawari zai ba su waɗanda saboda girman darajojin masu sallar dare har Allah madaukakin sarki ya ishara da cewa mutum bai san abin da Allah madaukakin sarki ya tattalan mishi ba to duk wannan sai Allah ya ce sakamakon aikin da suke aikatawa to a cikin wannan hadisin kafin mu tafi da nisa ina so in ja hankalin mu akan abubuwa guda biyu masu muhimmanci abu na farko na ja hankalinmu a kan shi a karatun da ya gabata shi ne jawabul hakim jawabul hakim shi ne ƙwararren malami in yana karantarwa ko kuma aka yi mishi tambaya in ya amsa tambayar sai ya fahimci cewa mai tambayar yana da buƙatar ƙarin bayani sai shi malamin sai ya ƙara mai da kanshi ba tare da almajirin ya tambaye shi ba ka duba asalin tambayar da Mu'adh ya yi ya tambayi abubuwan da za su saka shi a aljanna su ne san tashi daga wuta annabi ya mishi bayanin cewa ka bautawa Allah tsantsar bauta babu shirka ka kula da sallah zakka azumi haji to waɗannan ayyukan kadai in mutun ya rike su sun isa su saka shi a aljanna kuma ba zai shiga wuta ba dalilin mu shine hadisin da muka karanto a baya da annabi ya bayyana wani sahabi haka sahabin yace to shi zai rike waɗannan abubuwa amma duk da haka sai annabi kuma yace wa Mu'adh bana nuna maka wasu kofofi na alheri ba waɗannan kofofi na alheri sai annabi yace azumi garkuwa ce ai a cikin bayanin farko annabi ya yi mishi bayanin azumi to me yasa yanzu ya sake kawo bayanin azumi wancan azumin da farko dama ya kayyade shi da cewa wata sumu ramadana azumin farilla yake nufi na ramadan wannan ko da yake magana akan kofofin alheri shine nafila azumi na nafila yana bude kofofin alheri musamman a ce ka kirdadi irin azumin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar azumin yau gobe ka sha jibi kai azumi gata ka sha wannan azumin annabi ya yaba mishi kwarai da gaske kuma ya danganta shi zuwa ga azumin bawan Allah annabin Allah Dawud alaihi salatu wassalam na biyu azumin litinin da alhamis annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna muhimmancin kula da azumi ranakun litinin da alhamis na uku azumin kwanaki uku a dukkanin tsakiyar wata 13 14 da 15 ga kowane wata na hudu azumin sita shawwal shine lokacin da aka gama azumi na ramadan to wannan wata na karamar sallah ka samu kwanaki shida a jere ko kuma a rarrabe ka azumce su to sa'an nan sai kuma yin ibada azumi a cikin waɗannan kwanaki guda tara daga cikin kwanaki na ainihin watan al-muharram ba wai ka azumce su duka ba a cikin waɗannan kwanakin ibadar azumi na ɗaya daga cikin ibadoji waɗanda suke masu daraja watan zulhijja a farkon watan zulhijja waɗannan kwanaki ainihin wato guda tara ba a cewa kwanaki goma saboda na goma ɗin ranar sallah ne to ba kuma ka azumce su duka ba in ka samu wata rana ko wasu ranaku daga ciki to musamman ranar 9 ga wata ita ce ranar Arafa to sannan sai kuma a farko farkon watan al-Muharram 9 da 10 ga wata musamman 10 ga wata din ita ranar Ashura to waɗannan irin azumin muka da su da makamantansu sune anan annabi yake kwadaitar da shi da cewa kofofi ne na alheri saboda haka waɗannan in aka tattara maka su kai musulmi ana so a nuna maka cewa su ake nufi da ayyukan musulunci kenan ayyukan musulunci ashe ba sa nufin farilla kadai ayyukan musulunci suna nufin farilla suna nufin nafilfili da duk wani abu da kasancewa zai ƙara haskaka maka a cikin addininka ta wajen bangaren ibadoji to sannan anan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi irin muhimmancin da sadaka take da shi kai dai dan adam gazajje ne domin gazawa lazimar ka ce tun daga ranar halittarka a ƙarƙashin haka diyar da ka kai ga tukur wajen ibada to akan same ka da wasu ayyuka waɗanda suke na saban Allah ne domin kasantuwarka salihi to ba kasantuwarka ce annabi ba dan kai salihi ne baya nuna ka zama annabi ka tsarkaku daga zunubi saboda haka salihai suna iya saba ma Allah amma bambancin salihai wajen saban Allah da ainihin fasikai sune salihai in suka saba ma Allah sai su marmaza sai su fadaka innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru masu tsoron Allah bayan Allah nagari idan shaitan ya tabe su sai su marmaza sai su fadaka dan haka ba sa dogewa a ƙarƙashin wannan sadaka tana kankare zunubai waɗanda ɗan adam yakan samu kanshi a cikinsu to sa'annan sai kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi wani aiki daga cikin ayyukan musulunci masu matuƙar daraja musulunci yana duban duk wani aiki wanda yake nisantar riya a matsayin aiki mai daraja don haka sai annabi ya ce mutum ya yi sallah da daddare a cikin dare ba wanda ya sani wannan na daga cikin kofofin alheri don haka Allah madaukakin sarki ya siffanta bayin Allah na gari ya ce kanu qalilan minal layli ma yahja'un baccin dare kadan suke wa bil ashari hum yastaghfirun idan asbahi ta taho kuma sai su tashi suna ta istighfari a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa salatul rajuli sallar da mutum ke yi kenan yana nuna wannan falalar ta ke banci maza ne banda mata ko daya wannan a cikin ilimin usulul fiqh shi suke kira mafhumu laqabin laysa bi mafhum kamar ka ce duk wanda ya zo ranar kaza zan bashi zakka sai wata baiwa Allah sai ta ji labari sai ta zo a tsari na dokan musulunci baka isa ka ce ai ka ce duk wanda ya zo baka ce duk wanda ta zo ba dan haka ba zaka bata ba dan haka a musulunci idan umarni ya zo ko hani ya zo ko tsawa ko falala da sigar namiji har mata ma suna shiga wannan matsalar kai kokari ka fahimce ta da kyau a cikin ilimin usulul fiqh domin wata mata a zamanin ainihin sahabbai wallahu alam ko sahabiya ce ita ko tabi'iyya ce amma dai a zahiri ita tabi'a ce aka kawo ta wurin sayyidina Uthman ta je ta siyo bawa ta yi sadaka da shi ina saduwa da ita da aka tambaye ta me yasa kike sadaka sai ta ce a'a ai Allah ne ya mata izini sai ta kawo wannan aya ta suratul mu'minun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai ta ce dan haka bawanta ne yake saduwa da ita kamar yadda ya halatta namiji shi ma ya mallaki baiwa ya rinka saduwa da ita to da aka kawo ta wurin sayyidina Uthman sai Uthman ya ce ta'awwalat ta yi ta'awili ma'ana tunda ta dubi wani umumi ne to anan ba za a hukunta ta ba to kun ga anan rashin kwarewa game da madlulatul amri wan nahyi shi ya kai wannan mata shi yasa a matsayinka na dalibin ilimi kana buƙatar ilimin usulul fiqh ba kuma kadai ka karanta shi ba ka samu wani gogaggen malami ya koyar da kai musamman daga cikin mafi hadurran ilimi a musulunci sune ilimin usulul fiqh saboda dalilai biyu. Dalilin farko, bayan da malaman farko irin su al-Imam Shafi'i suka tsaya suka tsara wannan ilimi, sai falsafa sai ta farko cikin musulunci, sai aka shigo da wannan falsafa sai ta tabi cikin ilimin usulul fiqh, sai ta gurbata mafi yawancin ilimin usulul fiqh. Gurbatuwar ilimin usulul fiqh kuma tana da alaka dangane da gurbatuwar wasu hukunce-hukunce da wasu fatawoyi. Shi yasa sai aka rinka jin wasu fatawoyi an rinka yin su sun saba ma sunna daga wannan lokaci. Imam Shafi'i ya hasko wannan hadarin, dan haka a zamanin shi yake cewa hukunci na ga dukkan mutumin da yaje yana koyan ilmul kalam shine a dauke shi ayi mishi duka, sannan a rinka yawo da shi cikin kabilu da jama'ar gari ana tozarta shi ana cewa wannan shine sakamakon mutumin da ya bar alqur'ani da sunna yaje ya shagaltu da ilmul kalam. Haka ilmul kalam ba ilimi ne da ya halatta a karanta shi balle a mai da shi madogara wajen sanin Allah ba. Haka ilimi na falsafa, haka ilimi na mantiki. Haka muna kira zuwa ga makarantun haya Islam da jami'o'i waɗanda suka fara karambani suna introducing din ilimin mantiki wanda a da babu, don abin takeici kuma jami'ar Islamiyya dake Madina a da ba a karantar da mantiki, amma abin takeici yanzu sai aka kawo ilimin mantiki daga kamar shekaru hudu uku da suka gabata ana karantar da ainihin dalibai. Yana da matukar hadari kwarai da gaske, domin sahabbai sun fahimci addinin musulunci ba tare da falsafa ba, ba tare da mantiki ba, ba tare da ilmul kalam ba. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi ilmul kalam da mantiki da falsafa ga wanda ya koye su yayin zurfi, to bai bukatar sai an fada mishi sharrun su, domin da kanshi ya ga inda suka kai shi. Ga wanda bai shiga ba shi kuma ya zauna lafiya, amma ga wanda ya fara koyan shi to wannan shine yafi kowa zama bala'i ga al'umma. Ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi Al-Fatwa Al-Hamawiyyatul Kubra daga karshe-karshen ta. Anan ne sai ya kawo wata magana cewa dama malamai suka ce waɗanda suka burkita duniya gaba daya sune masu rabin ilimi, komai rabi, nahawu yayi rabi, likitanci yayi rabi, abin da ya shafi ainihin wato usulul fiqh yayi rabi, komai dai ya dan koyi rabi. To shikenan sai zo sai kawo rikici dangane da rayuwa da addini da nahawu da magana da kuma abin da ya shafi ainihin fahimtar da mutane lafiyarsu. A karkashin haka jama'a, da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa salatul rajul fi jawfil layli, sallar da mutum zai yi a cikin dare ita ma tana daga cikin kofofin alheri, to har da mata. Musamman wasu maganganu na Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun taimaka mana mu ƙara fahimta haka. Na daga ciki Annabi ya addu'a ta alheri ga dukkan namijin da ya tashi zai sallar dare sai ya tashi matar shi. Annabi ya addu'a ta alheri ga duk matar da ta tashi tana sallar dare sai ta tashi mijinta. Kenan ashe da maza da mata suna da daidaituwar daraja wajen sallolin dare. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ana yin sallah ta dare, kuma mata ma suna tashi suna yin sallar dare. Har wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da tsakar dare ya tashi kamar a firgice yana cewa la ilaha illallah futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj. Annabi ya ce la ilaha illallah, katangar ya'juj wa ma'juj ta bule a yau. Sai manzon Allah ya hada babban yatsan shi da ainihin yatsan shi na nuni wato dan Ali, sai fitar da kafa yace kamar haka, yace ai marmaza a tashi matan shi su tashi suna yin salloli da daddare. Sai yace rubba kasiyatin fi dunya ariyatin fil akhira, da dama wata matar tana cikin rufin asiri a nan duniya amma ranar lahira asirinta zai tulo. To in ka iya fahimta hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko sai ka hada maganganun na Annabi sai ka ce to sallar dare tana daga cikin abubuwan da ke rufawa musamman mata asiri. Saboda haka ake fahimta dilalatul iqtiran, maganganun annabi ya hada nan, yana bada labari nan kuma yana bayyana bayanin falala. To sallar dare mata sai a dage, tana matukar rufa asiri musamman ga ku mata. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sa'an nan mu ji yadda annabi da kanshi da ya magana, sai jawo aya ta alqur'ani domin ta kara karfafar magana da yake fadi. Ayar da take nuna falalar mutanen da suna cikin jin dadin bacci sai su tashi su ainihin rabu da wannan makwanci nasu, su je su yi alwala su tashi su yi sallah. Allah ya ce masu yin irin wannan ba wanda ya san abin da Allah ya adana musu sai shi Allah da kanshi. Allah ya musu tattali na gari. Thumma qala, sa'annan sai annabi ya ce, ala ukhbiraka برأس الأمر وعموده وذروة سنامه يا كي معاذ دان جبل بنا باك لابارن كان الأمري با دما دوغر الأمري دا صورور وردوان الأمري يعني تكيون وانا مغنغنو أبن دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاي كي نفي ودنا الأمران دا أكا فدي نكلم شهادة صلى أزمي زكا هجي صلو لندري صدقا دا أيوكا الخيريكو. Babban abin da yake rike su su dawwama a cikin al'umma musulmi, to sai annabi ya kira shi da ra'asul amr, shine kan al'amari, ya sake kiran shi da amudul amr, shine tushen al'amari, da shine duk wani al'amari ya dogara, wazirwati sanamihi kuma shine tsururuwar abin da ya lullube dan botan wannan al'amari. To me yake nufi da wannan al'amari? Abin da yake nufi al'amarin addini. Kana so in fada maka abin da ya zama shine ya rufa asirin addini? Kana so in fada maka bangayen da su suka lullube addini? Sannan can tsororuwar addini, kamar yadda ka san an rufa dan boto sai an kawo wata cafiya an yi mata. Idan aka hada kwano da kwano sai an kawo wani siririn kwano an rufe tsakanin su, in ba haka ba duk girman wancan zai zama bai da amfani ko? Abinda annabi yake nufi da zirwatis sanami kenan. Abinda yake nufi da ainihin ra'asul amr shine kamar kace rufin kwano. Abinda yake nufi da amudul amr shine kamar kace bango. Yanzu ka kaddara kenan addini a ce ya zan kamar daki ne. La ilaha illallah ta zama foundation shi. To sa'an nan menene zai zama bangaye? Menene zai zama rufin kwanan shi? Menene zai zama abin da zai rufe duk wata toshiya da take ainihin wato tsakanin rufi da rufi? Qultu bala ya Rasulullah. Mu'az ya ce kwarai da gaske ina so ya manzon Allah ka bani labari. Qala, sai manzon Allah ya ce ra'asul amri al-islam, wannan addinin da muke kan al'amarin shi shine musulunci. Musulunci shine abin da muke yi shine musulunci. Wa amuduhu as-salah, jijjige wanda yake dauke da wannan al'amarin namu shine sallah. Wa zirwati sanamihi al-jihad, jihadi kuma shine tsororuwar al'amarin wannan al'amari da muke yi namu. Kenan wannan addinin da muke jama'a ya hadu ne a tsakanin waɗannan abubuwan baki daya. Na farko musulunci, na biyu a cikin musuluncin kuma mafi girman aiki bayan kalmar shahada ita ce sallah. To sai ka kaddara, yanzu ga gida ya samu, ga daki ya samu, an rufe shi da kwano an yi komai, amma abin da ya rage kafinta bai zo, ya yanka siririn kwano ya sa tsakanin wannan mahadar kwano da wannan mahadar kwano ba. Aka je aka yi wa gida fenti, aka yi plaster, aka sa kayan gida, aka tare. Me kake tunani lokacin sanyi? Me kake tunani lokacin buji kura? Me kake tunani lokacin ruwa? Shin wannan gini da wannan kwano zai yi amfani? To matsayin musuluncin da ake sallah ba a jihadi kenan. Musuluncin ba shi da wata ma'ana. Saboda haka jihadi shine tsororuwar rufin asirin da zai tabbatar da yiwuwar ci gaba da musulunci. Idan musulmi ya zan sun daina jihadi, sun daina maganar jihadi, sun daina karantar da jihadi, to shikenan za a waye gari, za a nemi musulunci, za a rasa shi. to kenan jihadi musulunci ne haka yake yaya Allah ya ce ai lalle ne Allah madaukakin sarki yayi bayani a cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani a cikin ainihin sunnah shi babu wani zamani da aka fi samun rikita-rikita dangane da jihadi fiye da wannan zamani a daidai lokacin da aka samu wasu suke kokarin su yi musun jihadi gaba daya suke so su ce ai ba wani jihadi bane jihadun nafsi ne a daidai wannan lokacin kuma suna kokarin cewa babu wani jihadun nafsi sai dai jihadul kuffar a daidai lokacin da wasu kuma suka amintu da irin barazanar da ake yi ana tsoratar da masu magana dangane da jihadi dan haka yau wasu makarantu da yawa sun daina karantar da jihadi wasu da yawa a wuraren wa'azozin su duk abin da yazo dangane da jihadi sai ai marmaza a fassara shi sai a wuce wannan sharri ne wanda wannan sharrin zai iya kaiwa zuwa ga wata mummunar musiba ɗayan biyu ita ce ko dai a bar jihadin saboda an daina karantar da mutane ko kuma wasu masu zafin kai su dauko jihadin su yi violating din shi fiye da yadda ya dace saboda haka jama'a akwai jihadun nafsi a musulunci shine ka kyautata imaninka ka koyi addini ka kuma yi aiki da addini tsakaninka da Allah wannan akwai shi akwai kuma jihadul kuffar a yaki kafirai yaki na makami da makami yaki na bindiga da bindiga yaki na bigi-mbiga a kashe mu kashe Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan burjik tun daga farko har ƙarshen alqur'ani inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi Allah yayi cinikin rayukan mu'mine da dukiyar su fagen da Allah madaukakin sarki zai tabbatar musu da gaskiyar wannan ciniki shine fagen yaki siyaka a yake su su kashe a kashe su kuma su yi saboda Allah Allah yayi musu alƙawarin in suka yi haka to jinin su da dukiyar su to zai ba su aljanna sakamakon haka saboda haka Allah madaukakin sarki ya jinjina wa kanshi karka taba tunanin zakai asara karka taba tunanin zakai nadama sai Allah ya ce ba wanda yafi Allah cika alƙawari saboda haka jama'an musulmi a yau musulmi suna buƙatar su bude makarantu waɗanda za su zama masu cin gashin kansu domin ina tabbatar muku da cewa wannan musibar jama'a ammat wasarat balbala wa balaya hatta wasalat ila biladi hausa tahta man yusamma bi amiri aw sultani sokoto wannan musibar jama'a duk duniya ta game tun daga lokacin da aka yi September 11th suka ce dole ne a daina karantar da ƴaƴan musulmi jihadi duk wata aya ta jihadi dole a cire ta duk wani hadisi da ya shafi jihadi dole a daina karantar da shi suka ce this must be stopped dole a tsaya da wannan saboda haka suka zo suka sami sarkin musulmi a nan Najeriya aka ce ga sakkaratun alqur'ani da ake yi to duk abin da ya shafi wata aya ta jihadi to a cire ta a wajen abin da ya shafi tafsiri da tafiya ta tafiya ma sai aka ce gasa da ake yi ta tafsiri a cire ta ta koma ainihin mufradat ai da ga littafin da suka tabbatar tafsirin malamin mu Jazairi gashi nan aisaru tafasir amma daga baya sai suka da suka cire shi yanzu kawai ana da sakaratun alqur'ani a Najeriya mufradat ne kawai innal ladhina amanu ya ce ma ma'ana amanu sai ka ce saddaku shikenan kawai abinda ake kenan yanzu yana daga cikin wannan yakin against jihadi amma sarkin musulmi ya manta cewa wannan kujerar tashi jihadi ne ya tabbatar da ita babu sarauta a gidansu basu gada ba fodiye malami ne ƴaƴan shi almajirai ne su shehu da su Uthman da su gandu Abdullahi talakawa ne ba su gaji mulki ba ko sarautar mai anguwa ba su taba yi ba a gidansu balle ta daga ci menene ya kai wannan kujerar ta samu har ake kiranta Amirul Mu'minina har ake kiranta Sultan Jihadi Abdullahi ya fada ya tafi aikin hajji kanawa suka tare shi suka ce sai ya rubuta musu littafi akan hukuncin alkalanci hukuncin shugabanci menene haƙƙin alkali menene haƙƙin masu menene haƙƙin shugaba menene haƙƙin waɗanda ake shugabanci ya rubuta littafi Biya'ul Hukam fi ma lahum wa alaihim min al-ahkam a farkon littafin mai Abdullahi yake cewa yace yayin da muka yi hijira daga ƙasar Hausa ƙasar kafirai arna maguzawa zindiƙai yace ni ne farkon wanda na fara wa malamin mu Amirul Mu'minin dan uwana uwa ɗaya uba ɗaya Usmanu dan Muhammad Mubaya yace a lokacin ne arna daga cikin sarakunan ƙasar Hausa suka bada fatawa akan halaccin jinin mu da dukiyar mu muka tashi mu kare kanmu ta jihadi kun ji abin da ya samar da kujerar masarautar Gwandu da kujerar masarautar Sokoto har ake cewa sarkin musulmi yanzu daidai ne a ce an yi amfani da wannan kujerar dan tafsirin da ake nace dan tafsirin da ake yi ana sawa a wurin gasa ta Qur'ani a ce ya koma tafsirul mufradat to wannan abin ya shiga har cikin syllabus na ma'aikatar ilimi ta gwamnatin tarayya na kasar Saudi Arabia dukkan ayoyin jihadi da dukkan hadisan jihadi ana nan ana ta ciccire su ana nan ana ta tsatsallake su sannan duk malamin da yazo yana karatu to lallai ne in yazo kan ayar jihadi ko hadisin jihadi sai ka ji ya marmaza ya wuce dalili dan kada a ce shi dan ta'adda ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menene ya kai mu ga wannan halin rashin jihadi ne ma don wannan wulakanci shi yasa abinda Imam al-Bagawi yake nufi da kawo wannan hadisin a wannan babin yana nufin jihadi yana daya daga cikin ayyukan musulunci dan haka zai zo ya sake kawo mana hadisi waɗanda na musamman ne dan tabbatar da cewa tunda ana lissafa ayyukan musulunci ai ka ji dadi da aka ce la ilaha illallah aikin musulunci ne ai ka ji dadi da aka ce sallah azumi zakka haji aikin musulunci ne da ka ji an ce maka sallar dare aikin musulunci ne kai farin ciki jihadi ma aikin musulunci ne jihadi aikin musulunci ne da dukkan nau'ukan jihadi Allah madaukakin sarki ya taimaka summa qala sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala ukhbiruka bimalaki zalika kullihi bana baka labarin abin da ya tattaro waɗannan abubuwan ba gaba daya kana son fada maka abin da ya tattaro sallah azumi zakka haji jihadi la ilaha illallah sallolin dare da duk sadaka da azumi da sauransu qultu bala ya rasulullah ya nabiyullah sai nace kwarai da gaskiya annabin Allah ina so ka gaya mini qala sai manzon Allah yace qala sai mu'adh yace fa akhadha bi lisanihi sai manzon Allah ya kama harshen shi a aikace ku duba jama'a annabi yana cikin karantar da shi karatin sai annabi yace kana son in gaya maka abinda kuma di ya tattaro waɗannan al'amuran gaba daya mu'adh yace kwarai da gaskiya annabin Allah sai annabi ya rike harshen shi haka fi'liyan a aikace لأن التعليم بالفعل أوقع في النفس من التعليم بالقول يا كرنت الدشي هكا أيكتني سيريك هرشش وقال سننسيتي أكفف عليك هذا كاغونا هرشناك توكا كاميش كتريش فقلت يا رسول الله سينتي يا من زن الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا من زن الله abubuwan da muke fadi ma za a kama mu da su ai ni ta nake abubuwan da muke aikata kai za a kama mutun yayi sata mutun yayi kisan kai ai ni ta nake wannan ne laifin da za ka har maganganu da muke yanzu za a tuhunce mu akan su فقال سيمن زن الله يكي سكلت كأمك يا معاذ كي تنك يا معاذ ما نوانا كلمة كينا لحوصا باتا نفن أبنك كي جيدا لا ربشن شيسا دولة سيكا زونة كي لا ربا وانباك باكا إيا فسر شرع المسلنش إنبا حكبا كجيكا قريد الأدب العربي ba dan komi ba don al'adar mutane tana da alaka da magana su kuma tana da alaka da al'adar su yasa kullun kuka ji nake condemning ƴaƴan da aka haifa a GRE dangane da harshen Hausa saboda me ba a haife su sun kware da al'adar Hausawa ba ta haka sai suka tashi Hausar yadda za su fade ta sai ta saba wa abin da ake nufin a fahimta ko kuma su kansu su kasa fadin abin da suke nufi to tunda waɗannan karatuttukan da muke yi da Hausa muke fassara su ko dole ne mu kware dangane da harshen Hausa shi yasa yana daga cikin darussa masu muhimmanci a Darul Hadith karantar da harshen Hausa da kuma adabin harshen Hausa wato Arab Hausa language da kuma Hausa literature ba dan komi ba saboda malaman musulunci suka wajabta karantar da harshen larabci da kuma karantar da al'adun larabawa dan me domin qur'ani yayi magana da harshen larabawa ne harshen larabawa kuma yana da alaka da al'adun su yanzu ka zauna cikin larabawa kai ka san wannan kalmar sakilat ka ummuka ba ta nufin wai uwarka ta yi asararka kamar yadda muke jin malaman islamiya na fassara kawai kaicho kaichonka ma'azu ba ka fahimta kaicho wannan iri ne kai ba ka fahimtar magana shine kaicho ne kawai amma malamin islamiya yan ce sakilatka ummuka to sai ya fitar da fassara kalma da kalma ce uwarka ta yi asararka ya mu'azu ba daidai bane kawai kaicho baka da fahimta ya mu'az wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim ya kai mu'az alsinatihim ya kai mu'az akwai abin da ke kifa mutane wuta su kifa da fuskar su ko kuma su kifa ta bayan su irin abubuwan da harsunansu suke girbowa ai ba abin da ke kifa mutum wuta yayi tuntsira gudi-gudi da baya ya fada ko kuma ya kifa wuta da gaba sai magana ma'ana in kaga mutum an kifa shi wuta da gaba ko an tuntsira shi ta baya to bakin shi ne ya ja mishi ashe da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace amsik alayka hadha ka rike wannan harshen naka ba wai yana nufin ka rike shi ba shi mu'az sai ya fahimta to in na rike harshe kuma ya manzon Allah da me zan yi magana amma kun gani fahimtar al'adun larabawan yana da kyau domin mu'az yaro ne bai gama nuna ba shi yasa bai fahimci irin waɗannan abubuwan ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin yayi magana hatta cikin dangin shi quraisha sai ya fassara musu har wata ran suka ce malaka afsahana ya aka kafi mu fasaha ne sai ce gaskiya ne ni dan ku ne cikin ku aka haife ni amma na girma a kauye ne can wurin su Halimatu Sa'adiyya saboda haka ku kiyaye kwarewa game da yare yana taimakawa a yi fassara wadda take daidai kuma na daga cikin abubuwan shine sai an iya yaran kuma sai an iya al'adun masu yaran shi yasa sayyidina Ali yace alaikum bi ash'aril arab fa innaha diwanuhum jama'a ku rinka yin waƙoƙin larabawa ku koyi waƙoƙin larabawa saboda nan ne taskasu nan ne kundin tarihin su larabawa ba sa rubutu irin wannan na tarihi an haifuwa na ranar kaza ga watan kaza wani ya mutu larabawa ba sa wannan sai da musulunci ya zo yi musu wannan saiti duk abin da ya samu balarabe waka yake yi duk halin da balarabe ya samu kanshi waka yake shi yasa suka bi suka tattara mana littafin shu'ara ussita da sauran littafai duk aka bi waƙoƙi na jahiliya aka yi ta tattaro su saboda anan ne za ku ga hakikanin irin ɗabi'unsu maganganunsu yaya abubuwansu suke sai ka ji ya ce darirun ka khudrufil walidi amarahu taqallaba kafaihi bi khaytin muwassali yace kurata tana
kara ayyace doki na yana gudu kamar kurar yaro in yana wasa da ita tsakanin hannayen shi guda biyu. To yanzu dubi nace kura, yanzu wannan kalman ka tafi yaran mu na GRA a ƴan Hausawa in ka ce kura sai dauka kura mai cin mutane. To amma me yake nufi da kura? Wannan kwankwalati da yara ke sawa da zare ana kiranta kura. To kuma kura mai cin mutane ana kiranta kura. To sannan kuma amalanke da ake dora mata ka ana kiranta kura ko? To dillali in yi zalunci ma ana cewa ya ci kura. Kaga duk ba su san wannan a GRA ba, suna can suna cin dankalin tura. Na fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Kala Abu Isa Al-Imam Al-Baghawi yace Abu Isa yace in yace Abu Isa anan yana nufin Tirmidhi. Tirmidhi da ya ruwaito wannan hadisi yace hadha hadithun hasanun sahihun, wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Idan Tirmidhi ya faɗi wannan magana na faɗa muku tana nufin ɗayan abu biyu, ko da yana nufin cewa hadisin yana da hanyoyi biyu ne, ɗaya hanya hasan, ɗaya hanya sahihiya, sai zama kenan hadha hadithun hasanun wa hadithun sahihun, kenan hadisin yana da hanyoyi biyu. Ko kuma Tirmidhi yana shakka ne, hadha hadithun hasanun aw sahihun, wannan hadisi ko dai kyakkyawa ne ko kuma ingantacce ne. Haka kalmar take ga duk malamin da ka ji ya faɗe ta tun daga nada, irin su Imam Tirmidhi din da su Imam Al-Iraqi da su Abu Zur'a da su Al-Imam Az-Zailai da Al-Imam Umar ibn Al-Mulaqqan a wannan zamanin da su Malam Nasiruddin Al-Albani yana yawan yin haka a cikin littafin shi Irwa'ul Ghalib. In ka ji sun ce hadithun hasanun sahihun, ko dai suna tambaba ne hadisin nan yana da hanya kyakkyawa biyuwa ma kuma mata kai ingantacciya, to tambaba kenan sai ka kaddara au a tsakani. Ko kuma wannan hadisin yana da hanyoyi biyu ne, ɗaya kyakkyawa ɗaya ingantacciya, sai ka kaddara wawi kenan. Ina fata an gane. To bayan da Bagawu ya gama kawo mana wannan, wanda wannan yana daga cikin ladduba na malamai, ku kiyaye, ina faɗa muku idan ka ɗauko hadisi a littafi, shi mai littafin yana da wani hukunci da yako, to yana da kyau ko da ka saba wa hukuncin, ko da baka yadda ba, yana da kyau ka bada labarin nashi hukuncin tukuna, sannan ka faɗi naka. Shi yasa duk wani hadisi da ke cikin sunan Tirmidhi, Tirmidhi ya hukunta abin shi. Duk ran da ka ɗauko hadisi a Tirmidhi, karka kawo mana hadisi kawai ka ce rawahu Tirmidhi kai shi, kai mana biyu babu, kai baka ba mu labarin me yace ba, kai kuma baka faɗa mana me yace taka cewar ba. Naga ku kiyaye, duk san da ka kawo hadisi cikin sunan Tirmidhi, to Imam Tirmidhi ya faɗi hukuncin shi, binciko me Tirmidhi ya faɗi akai. Kuma Tirmidhi ƙwararren malami ne, gogaggen malami ne, wanda madogara ne a cikin ilimi. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Malam yace wa Mu'adh ibn Jabal Abu Abdurrahman al-Ansari al-Khazraji, shi Mu'adh dan Jabal din nan sahabin da ya ruwaito hadisin, al-kunya shi ita ce baban Abdurrahman Balansari wato mutumin Madina, Al-Khazraji kuma dan kabila Khazrajawa, wato shi baya cikin Ausawa, yana cikin Khazrajawa. Dama kabilun manya-manya ne, su ne waɗanda suka musulunta, suka je suka tarbo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da Ausu da Khazraj, to shi Khazraji ne. Mata fi ta'uni amwas, ya rasu ne a wata annoba da aka yi, annoba ce ta ciwon kai. Yanzu-yanzun nan sahabi sai kamu da ciwon kai, kafin a fita a kawo magani sai ya mutu. A rana ɗaya sahabbai 5, 6, 7, 8 suka yi ta rasuwa. Ita ce aka kira ta ta'unu amwas, sanata 70 or 80, shekara ta 17 ya rasu, ko kuma shekara ta ainihin wato 18. Ita annobar an yi ta ne shekara 2, kun gane? To ba annobar ce ake tantamar yaushe ta faru ba, a shi a farkon annoban ne ya rasu shekara ta 17 ko kuwa a shekara ta 18, shi ne tantamar. Wa Abu Wa'il almajirin shi kuma Abu Wa'il da ya ruwaito hadisin daga Mu'adh, huwa Shaqiq ibn Salamah al-Asadi, shi ne Shaqiq dan Salama al-Asadi, adraka annabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama wa lam yasma' minhu shay'a, ya zauna da annabi, ya riski annabi, sun hada zamani da annabi amma bai taba jin komai daga annabi ba. Kun kaga haka ta faru ɗayan abu biyu, ko dai kankantar shi ta yi yawa, ana zuwa da shi wurin annabi yana dan karami, na haka bai kai ya ji wani abu ya iya karawa daga annabi ba. Ko kuma sun yi zamani ɗaya da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama,
a tarihance amma bai ma taba zuwa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam dukan biyun akwai irin su sun faru kuma akan ce silliski annabi amma basu ji komai daga gare shi ba amma a zahirin wannan kalmar in ka jita to ya ga annabi din ne galibi yana da kuruciya kwarai da gaske wa zirwatus sanami to zai fara fassara kalmar kuma da tazo cikin hadisin da yake zirwatus sanami ina fatan kun kiyaye zirwatus sanami tsururuwar tozo ku duba tozan raƙumi can saman tozan raƙumi to tsururuwar mafi sama din ko an fahimta jama'a to shine sai yake so ya fassara me ake nufi da zirwatus sanam sai yace a ala can saman tozan raƙumi wato abin da yake nufi saman tozan musulunci shine me shine jihadi ka duba da kyau kamar yadda na buga misali yanzu kwano ka je ka daye wannan dan siriri da ke tsakiya me amfanin babba babu to kai kuma dan adam wannan madigar ka a cire maka ita madigar ka a cire ta Allah ya sa ka san madiga tsakiyar kanka inda zaka ga yana harbawa a samu wuka mai kaifi ai maka irin yadda ake yankan lemu a zare ta ko an fahimta kaga kenan daga nan zaka gane me ake nufi da zirwatus sanam to raƙumi a cire tozan shi ka gani in zai rayu kenan in babu jihadi babu musulunci shi yasa yanzu ko ga a hankali suke bin kasashen musulmi suke rugurguzawa saboda musulmi ba sa jihadi wa qawluhu da kuma annabi yace illa hasaidu alsinatihim ai ba abin da ke kifa mutane wutar da gaba ko da baya sai abin da harshen su ya girbo me ake nufi da girbowa ya'ani ma yaqta'uhu min alkalam wato maganganu ma yaqta'uhu min alkalam eh yaqta'uhu min alkalam wato maganganun da harshe yake yayyankowa ma'ana an kaga an kifa mutum da wuta ko an jefa shi ta baya to harshen shi ne ya ja mishi saboda irin maganganun da yake yankowa shubbiha bima yuhsadu min az-zarra an kamanta abubuwan da ake girbowa na shuka idza juzza a lokacin da ake datsowa ka duba yadda ake datsa Allah ya sa ka san yadda ake girbin dawa ko masara yadda ake datsatta to haka mai maganganu haka yake daddatsowa kanshi maganganu wa qawluhu hatta ja'alnahum hasidan khamidin to bagawi sai dauko al'ada al-imam al-bukhari kun san ne ta muku ishara kamar yadda ya fadi din a aikace yana yi yakan kwaikwayo al'adun bukhari da muslim da tirmidhi da sauransu kun san bukhari in yazo yana fassara kalmomi sai ka ji ya dauko wata aya ta alqur'ani wadda tazo da kalmar sai maka isharar fassara guda daya ce gashi nan Allah yake cewa hatta ja'alnahum hasidan khamidin haka ainihin muka bi muka ta halaka waɗannan kafirai har sai da muka sanya su girbabbu kuma daskararru suratul anbiya aya ta 16 ay husidu bisayf wato aka bi aka rinka girbar su da takobi wal maut da mutuwa hatta hamadu har sai da suka dankare wa khumudul insan to aka ce khumud ko mautu kawai mutuwar mutum jama'a kun ji wannan hadisi wanda bazan tsawaita mana wajen sharhin shi ba sai na kammala babin gaba daya zan tattaro mana waɗannan matsalolin insha Allah ta'ala kamar yadda nake mana a sauran karatuttukan na wannan littafin amma dai abinda nake so kullun in kana karantar da almajiranka littafi ko in ka ce babin kaza ko to duk aya duk hadisi duk magana da aka kawo ka rinka kokarin gano alakar ta da babin shine kana karantar da su littafin kenan qala shaykh al imam al husayn ibn mas'ud rahimahullah na'am kace mene malam
wannan magana matan nan da ta zo da bawa
na'am
kana so bayani shi ka kawo
shi ne eh ana riga na kawo wato kuskuren fahimta ta ita wannan matar da ta je ta siyo bawa tana ainihin saduwa da shi a matsayin cewa ita ta yi kamar yadda maza suke siyan kuyanga suna kwarkwara ko sadaka da ita anan ta fahimci cewa duk inda aka umarci namiji to umarnin ya hada da mace
sai nace to ana so kai ma ka fahimci haka, amma in ka karanta ilimin usulul fiqh zaka iya gane ka'idojin da wuraren da ake magana. Kenan ita tayi wa abun budaddiyar fahimta ne saboda babu wannan ilimin da ya zama mata regulator. Kenan ilimin usulul fiqh shine ake kira jurisprudence. Duk wanda ya karanta law, duk wanda ya karanta shari'a ya san abin da ake kira da ilimi na usulul fiqh, shine ake kira jurisprudence. Kenan wannan ilimin shike taimakawa lauyoyi da alƙalai da masana shari'a su iya duban maganganu na dokoki suna fassara su. Shi yasa sai ka ji hatta a cikin lauyoyin ma sai ka ji an ce akwai wani constitutional lawyer, shi kadai ne yake da ikon ya iya interpreting din constitution. Shi yasa zaka ga wani abin in ya faru, in kana da ƙwararren lawyer ko in kai karatun law sai ka ce zaka tafi kotu, sai mutane su dauka wai zaka kai ƙara ne, a'a zaka je kotu ne kotu ta fassara maka shin wannan abin da ya faru daidai ne ko ba daidai bane, kana neman interpretation ne. Ko kun fahimta jama'a? Idan kotu ta fassara maka cewa wannan abin da ya faru ga fassarar shi, to shine zai baka damar ka kai karar ko kuma ba ka kai karar ba. Misali yanzu kawai sai makwabcinka sai ya zo kofar gidanka sai ya shuka mangwaro, makwabcinka ya zo kofar gidanka ya shuka mangwaro, idan kai masanin shari'a ne ko ba za ka neme shi da fada ba ne? Idan kai mishi magana ya ce a yana da yanci ai anguwarsu ce na, to sai ka tafi kotu, in ka tafi kotu sai ka rubuta application, sai ka rubuta takarda ko lauyan ka ya rubuta duk ɗaya ne, kana neman fassara abin da wannan ya maka ya dace da doka ko bai dace da doka ba, sai kotu ta ce abin da ya yi daidai ne. Misali to yanzu ya rage kuma in kai masanin shari'a ne ko ba, sai ka samu masanin shari'a sai ka ce to yanzu menene kuma ya kamata in yi kuma yaya ya kamata in yi, idan kuma kotu ta ce maka a'a ba daidai bane abin da yayi, sai ka ce to kana neman kotu ta sa shi ya cire wannan shuka da yayi, idan kuma ya kifa to sai ka shigar da kara. Shi yasa wasu abubuwan kamar yadda nake cewa ƴan boko ku rinka zuwa masallatai kuna wa'azi ko kuna yin wa'azin bokon ku, ku faɗi kai lauya ne to me amfanin ka, me ma'anar ka, ya ake yi? So da mutanen ba su san ma'anar lauya ba, ko kun fahimta jama'a? Shi yasa zaka ga wata shari'ar in aka kaita ko sai ta ɗauki lokaci, saboda akwai wasu abubuwa da sai an nemi wasu ƙwararru sun yi fassara, sai an nemi manomi, sai an nemi likita, sai an nemi injiniya, sai an nemi unguwar zoma, har annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin haka. Innama dile ne na ganganci ba a so, amma jinkiri wanda yake biyo bayan sakamako na bincike, wannan shari'a ta ba da dama akan haka. Saboda haka jama'a ku rinka fahimtar yadda muhimmancin professionalism, wato ƙwarewa da kuma gogewa a kowane fage na rayuwa take. Ko mun fahimta jama'a? Dan haka wannan matar Usman yayi mata fassara ai cewa ta yi kuskuren fassara ne, to tunda ta yi kuskuren fassara to ba za a yi mata hukunci ba. Ko kun gane jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Qala Sheikh al-Imam al-Husayn ibn Mas'ud rahimahullah أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أنبأنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم أنبأنا زكريا عن عامر سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. wannan hadisi Imam al-Baghawi ya ruwaito shi ta hanyar malamin shi Malam Abdul Wahid dan Ahmad al-Malihi, na ambace shi a tarihi da muka yi a baya. shi kuma ya samo hadisin daga nashi malamin malam Ahmad dan Abdullah an-Nu'aymi shi kuwa ya samo hadisin daga nashi malamin mai suna Muhammad ibn Yusuf shi kuma yace ya samo daga Muhammad ibn Isma'il to wane ne Muhammad ibn Yusuf anan Muhammad ibn Yusuf wane ne to wane ne Muhammad ibn Isma'ila Bukhari to wane ne Muhammad ibn Yusuf Al-Firyadi ta gaya muku duk inda kaji Muhammad ibn Yusuf daga Muhammad ibn Isma'il to Muhammad ibn Yusuf Al-Firyadi ne shine ya ruwaito Sahih al-Bukhari daga Al-Imam al-Bukhari Firyadi sannan kuma kakkarike ce akwai Firabri shi kuma malamin Bukhari ne na gaya muku abubuwan nan fa an adana su a littafi ne kawai a matsayin documentation amma da ka ake sanin su a fahimce su don da ka ake tahrijin hadisi jama'a baka taba ganin baka nake a wurin gyaran mota yana dauke da littattafai na engineering da automobile da menene yana duba yana daura kai ma an kaga yana haka dauke mota kaza kai gaba tahrijin hadisi malaman hadisi jama'a tun su ne suna duba tarihin littafin har abin zai koma ya zauna akan su sai kaga da ka suke da an jawo hadisi sai kaji ya ce ya inganta sai kace a to ai bai bincika ba kai ne kake bukata kaje ka bincika ba na ga muku wani professor yanzu da yake da shi a nan kasar ba professor ne a medical lab tech wannan ilimin a gwada jini a gwada kashi yana nan yanzu a Ambrose Ali University dake Ikoma a can Edo State in ya ga kashi kawai shi dauka yake sansana in ya sansana sai ya aje sai ya ce cuta kaza ce a ji kuje duk ku gama gwaje-gwajen ku fitar da rahoto kuma sai a ce prof ya yi daidai haka ne saboda me ya dade cikin abu ina fata an gane to nan kuma da Bukhari ya ce haddathana Abu Nu'aymin wa yake nufi Abu Nu'aymin wane ne Al-Fadl ibn Dukayn sahabi Abdullah dan Amr yake cewa قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي آتي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمي شيني واندا مسلمي سكزونا لا فيا دقا حرشن شي دقو مهننشي جماعة كنجي تند أنا بينا منا أيك مسلم شيني كينان كبر الأمم مسلم شي سزونا لا فيا بكا زاجيس ببكا مسشري ببكا ربوتا ببكا ساتا ببكا كشيبا wannan aiki ne daga cikin ayyukan musulunci shi yasa dazine ishara cewa ka zauna lafiya ka bari a zauna lafiya na daga cikin ayyukan musulunci jama'a kuna ji don muna lissafa ayyuka ne na musulunci to hadisin yana cewa ka bar al'umma su zauna lafiya na musulunci baka zage su ba baka yi sharri ba baka yi kazafi ba baka yi zinde ba baka rubuta da hannunka ba baka sa ka kashe ka harbe ka datsa ka kona ka buga bomb wannan yana daga cikin ayyukan musulunci wal muhajiru man hajara ma na Allahu anhu muhajiri kuma almajiri shine wanda ya kaurecewa abinda Allah madaukakin sarki ya hana saboda haka hijira ta hakika ba wai ka tashi daga wani gari ka koma wani gari amma ka ci gaba da aikata barna ba a'a hijira ta hakika ita ce duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce a bari to ka bari to ka zama kyakkyawan muhajiri wannan ita ce ingantacciyar fassara da ya kamata a rinka fitarwa ta almajiri ba a dubo wani kazamin yaro dukunkunan ne yana yawo da riga wata biyar bai wanke ta ba kwarkwata da kudin cizo da kuma sun dame shi a ce wannan shine almajiri ba kuma yana wakiltar musulunci ne kuma musulunci ne yace ai ku kuma ku tashi ku ta kawo ayoyi da hadisi kuna cewa ai wannan musulunci ne kawo saboda me saboda ba ku fahimci addinin musuluncin ba hada hadisun sahihun yace wannan hadisi sahihi ne Bukhari ya fitar da wannan hadisi Muslim ya fitar da shi aka al-Imam Abu Dauda da Nasa'i da Tirmidhi al-Imam Ahmad dukkan su sun fitar da ainihin wannan hadisi wa Abdullah ibn Amr ibn al-As
shi Abdullahi dan Amr dan Az da ya ruwaito hadisin kun ji cikakken sunan shi Abdullahi mahaifin shi Amr kakan shi Al-As ibn Wa'il dan gidan Wa'il wannan shine mahaifin kakan shi kenan wato shi Abdullahi din tattaba kunnan Wa'il ne As-Sahmi Al-Qurashi ba Quraishi ne Abu Muhammadin ane mishi ainihin wato al-kujja da cewa baban Muhammad mata sanata 69 ya rasu hijira na da shekara 69 wa yuqalu 8 wasu kuma suka ce a 68 ne shekara ainihin hijirar da ya rasu amma dai al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mai ya ce ainihin a cikin watan Zulhijja ne ya ainihin rasu shekarar da ainihin aka yakin Harra shekarar da aka rinka kawo farmaki a Madina aka lullube Madina kawai mutane na zaune cikin Madina suka ji an hausu da sara da suka ana taurgo musu bama bamai akai ta kashe mutane dare guda cikin garin Madina Allah madaukakin sarki kiyaye jama'a kun ji wannan amma shi aka ce a Taif ne ma a wannan shekarar ya rasu wa Amir shi kuma Amir almajirin shi fa to sai malai yace wa Abuhu mahaifin shi kuma Abu Abdullah ana ce mishi baban Abdullahi Amr ibn al-As Amr ibn al-As wanda manzon Allah ya hada su su biyu yace Ibn al-As mu'minan ya'yan As mu'mine ne da Hisham dan As da Amr ibn al-As wa Amir Amir da ya ruwaito hadisin huwa Amir ibn Sharhabil Abu Amr ibn al-Sha'bi al-Imam al-Sha'bi shine Amir din an gane Sharhabil Sharahil afwan Sharahil Kufiyul mutumin kasar Kufa ne ta kasar Iraq adraka 500 min 500 min ko adraka 500 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya riski sahabban manzon Allah guda 500 kun ga wannan me zaka fahimta kenan babban tabi'i ne mata sanata 40 wa 100 ya rasu shekarar hijira tana da 104 an gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi makahul ko cewa yake ma tunda yake bai taba ganin mai ilimi irin shi a cikin tabi'ai ba tare da cewa shi ma makahul tabi'i ne wa qala abu mijlazin yace Amir ibn Abdullah Amir dan Abdullah shine sunan shi an fahimta wato ba Amir dan Sharahil ba dan Sharahil ruya an Sha'bi ko ai warawa haka ne an Sha'bi Zakariya ibn Abi Zaida menene yazo a cikin nuskar ku ko wani abu ne a wannan guri warawa an Sha'bi Zakariya ibn Abi Zaida Abu Yahya al-A'ma Hamdani Kufi an fahimta ka duba Zakariya din nan da aka fadi a cikin isnadin an gane Zakariya dan Abi Zaida ya ruwaito hadisi ainihin daga gare shi wato akwai wani full stop ne da ya faru a nan wanda a ka'ida ta imla'i a ka'ida ta punctuation ya lalata karatun a cikin nuska ta na dan yi gyara a wurin ne tsakanin an Sha'bi Zakariya me wa wasu sun gani waɗanda ke dauke da bugu irin nawa an gane ko kai alama ta kankare wurin Abu ya kuma tidde haka bai kamata ta zama a wurin ba don kawai ya kamata ne ya zama warawa an Sha'bi Zakariya ibn Abi Zaida Abu Yahya al-A'ma Hamdani Kufi wato shi Zakariya dan Abi Zaida din mutumin garin Kufa ne kuma ba Hamdani ne sannan kuma ya kamu da cuta ta makanta wasu mu Abi Zaida shi kuma da aka ce dan baban Zaida ko to baban Zaida din waye sunan shi yace Khalid qauluhu man salima al-muslimuna dinnan arada anna al-muslim al-mamdud abinda wannan hadisin yake nufi shine musulmin da ake yabawa wal muhajir al mamduh mai hijirar da ake yabawa man hadhihi sifatuhu shine wanda yake da wannan siffa ku kiyaye jama'a karkaje an ce al muslimu man salima al muslimuna musulmi shine wanda sauran musulmi suka zauna lafiya baya cutar da su baya kaza to daga ran nan kace duk musulmin da aka samu yana cutar da musulmi kuma kafiri ne a'a ba haka ake nufi ba ana nufin musulmin arziki shine musulmin da ya ba mutane suka zauna lafiya kenan dan ya cutar da mutane ba za a ce shikenan ya zama kafiri ba sai dai ya zama musulmin banza la anna al-islam yantafi amma lam yakun bi hadhihi sifa ba wai ana nufin ana kora musulunci bane ga wanda ainihin wato ya siffanti da wannan siffa fa huwa ka kaulihin kamar yadda larabawa kan ce ne annasul arab larabawa ai su ne mutane yanzu wannan magana ana nufin larabawa ne kawai mutane wal malul ibl dukiya ai raƙumi shine dukiya yuridul afdala minha wato ana nufin mutanen da suka fi falala larabawa dukiyar da ta fi falala raƙumi wa kazalika malai yace kazalika afdalul muslimina man jama'a ila ada'i huquqillahi ta'ala ada'a huquqil muslimina abinda wannan hadisi yake nufi shine musulmin da yafi kowa shine musulmin da bayan kiyaye haƙoƙin Allah kuma yana kiyaye haƙoƙin al'ummar musulmi wal kaffi an a'radihim yana kauda kai game da cin mutuncinsu wa afdalil muhajirina mafi falalar waɗanda suka yi hijira kuma man jama'a ila hijrani watnihi wa hijra ila hijrani watnihi wa hijrani ma harrama Allah alayhi mutumin da yafi kowa falala cikin waɗanda suka yi hijira shine wanda ya hada hijira biyu yayi hijira ya bar garin su kamar yadda Allah ya ce sannan kuma yayi hijira ya kaurace wa duk abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin ce a bari to anan kun ga sai ku tsaya ku lura da kyau wannan hadisi kamar yadda yake tsoratar da mu game da cin mutuncin mutane da baki haka kuma yake tsoratarwa game da cin mutuncin mutane da hannu saboda haka daidai lokacin da kake rubuta wasiƙa daidai lokacin da kake rubuta text daidai lokacin da kake rubutu a Facebook sai ka duba ka gani abinda kake rubutawa gaskiya ne eh gaskiya ne to amma kuma akwai cin mutunci a ciki eh to gulmace domin a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana musu gulma yace zikruka akhaka ma yakra abinda dan uwanka yake ki kai ka san baya so ku dubi yadda matasa yanzu suka yi violating din Facebook ku dubi yadda mutane yanzu suka yi violating din jaridu ku dubi yadda mutane suke violating din violation na media yanzu text da mutane suke yi ka san cewa duk abinda ya tsinka suka rubuta ranar alkiyama za a hada yatsun naka kuma sai sun yi bayani al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun bal yuridu al-insan liyakfura amama ha liyafjura amama la uqsimu bi yawm al-qiyama ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا dan adam yana tunanin ba za a iya hada shi ba sai Allah ya ce a hada dan adam ma shi ko mai sauki gutsutsurarin gabobi sune wadannan yatsu Allah madaukakin sarki yace yana da iko duk sai ya hada su so da ka san da kake typing akan keyboard lokacin da kake typing text lokacin da kake rubutawa duk ka rinka tunanin cewa akwai ranar da Allah zai rufe bakinka hannu yayi magana kafa ta bada sheda sai sun gama tona maka asiri kar kuma gaskiya za su fadi sai Allah ya saki baki sai kuma ka zo ka newa kafa barazana da hannu lima shahidtum alaina me yasa kuka bada sheda sai ce antaqana Allahu alladhi antaqa kullu shay'in Allah da yake sa komai ya magana shi yasa mu muka yi magana saboda haka yadda aka ce kai taka tsantsan da bakinka ko to kai taka tsantsan da abin da kake rubutawa ranar alkiyama za a bazo maka littafi ne gashi nan a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba karanta littafinka kai wa kanka hisabi man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi in ka bi daidai kanka kaiwa wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha in ka kauce kanka kaiwa saboda haka jama'a ku ji wannan da kyau muna magana ayyukan musulunci ne a matsayinka na musulmi ka san waɗannan ayyuka ne ayyukan musulunci bakinka hannunka kafarka ka tabbatar da cewa baka yi abin da yake ba daidai ba qala shaykhul imam al-husayn ibn mas'ud rahimahullah akhbarana al-imam abu ali al-husayn ibn muhammad al-qadi akhbarana al-qadi abu zaid
عبد الرحمن بن محمد بن حبيب النيسابوري أنبأنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه أنبأنا القاسم بن زكريا المطرز أبو بكر أنبأنا سعيد بن يحيى أنبأنا أبي أنبأنا بريد أنبأنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال أبو بردة دانيغ أبو موسى الأشعري yake cewa mahaifin shi ya ce kulna ya rasulullah mu sahabbai muka ce ya manzon Allah ayyul islami afdalu a cikin musulunci wadanna ayyuka ne na musulunci suka fi lada suka fi falala suka fi daukaka kala sai ya ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi muslimin da musulmi suka kubuta daga harshen shi da hannun shi shine musulmin da yafi kowa lada wannan aikin shine aikin da yafi kowanne daukaka هذا حديث متفق على صحته وان حديث دم مالمي واتو بخاري ده مسلم سن حدو اكن انغانتاشي اخرجه كما سو بخاري ده مسلم ما سن فتر ده شي جميعا سو بيو دين عن سعيد بن يحيى ده سعيد بن يحيى ابن عساكو سعيد دان عينين سعيد القرشي الاموي بقريشي كما دان بنو اميه وابو موسى الاشعري ابو موسى الاشعري دينن الكنيشي تي اسمه عبد الله بن قيس سنن شي عبد الله دان قيس وابنه ابو بردة دان شي كما دا aka ce ابو بردة دينن سنن شي عامر دان عبد الله عامر بن عبد الله بن قيس عامر دان عبد الله دان قيس kaji sharhu sunna din kenan fa yayi maka tarihin wadanda suka rawaito hadisin cikin sahabbai da tabi'ai sai kuma sharhin hadisin yace qawluhu ayyul islami afdalu menene ma'anar cewa wani musulunci ne yafi falala ai ayyu khisalil islami afdal a cikin dabi'un musulunci wace dabi'a tafi falala ita ce dabi'ar ka bar kowa ya zauna lafiya kar ka sake ka mutu wani na bin ka bashin ka yi mishi sharri kar ka sake wani yana bin ka bashin ka da kai ka zubar mai da jini ka sa hannu ka diba ka sa hannu ka yi kaza ma ahwaja almuslimina ila hadhihi alahadith musulmi suna da bukatuwar waɗannan hadisi a irin waɗannan zamanan waɗanda tarbiyya ta yi wa musulmi kaɗan su kansu ba su san menene musuluncin ba a daidai lokacin da kuma an samu ƴan hayaniya da ruɗani sun ɗauki al'ummar musulmi musamman matasa an ɗora su a da'irar da ba ita ta kamata su samu kansu ba ba abin da ya fi falala ga matashi fiye da a gyara tarbiyyar shi to gyara tarbiyya kuma waɗannan su ne matakan farko kar ka ga wani ya wuce ka harare shi balle kai magana a kan shi kar ka kulla wani kaza kar kai wa wani kaza kar kai wa wani kaza kar kai wa wani kaza to mafi sharri daga cikin wannan shine musulmi kuma yi wa musulmi mafi sharri kuma shine musulmi yi wa musulmi makwabci dan uwan shi ko an fahimta jama'a الله مروك ينسل كيفي مكا قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي أخبرنا عبد الله بن محمود أنبأنا أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني أبو هاني الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي هكذا ذكرت وانا اقول الجنبي با الجنبي با قال حدثني فضالة بن عبيد شي wannan ainin amru dan malik aljanbi yake cewa malami na mai suna fadalatu dan ubaid ya bani labari shi sahabi ne kale yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ألا أخبركم بالمؤمن بنا باكو لابار مؤمني با في حجة الوداع واتو ألوكة حج بانقوانا نادجت كم وأزوزن دا النبي صلى الله عليه وسلم يأك رشارة يوشي شيني وأزوزن ديرن قيد أكجي حج تبانقوانا دو من دا قئتا النبي بانقوانا دا جماعة تيوا بذي ساكي حدوا دا متانيبكو مسيران اللاهرة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم annabi yace to kuna son ba ku labarin waye mu'mini almu'min man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim mu'mini shine
mutumin da mutane suka amintu da shi akan dukiyarsu da kuma rayukansu. Me kake tunani in mutane suka ganka wajen dukiyarsu? Me kake tunani mutane in suka ganka game da rayuwarsu? Daga haka zaka gane sunanka, kai mumini ne ko ko ba mumini ba. Wannan baka bukatar sai an yi maka wata doguwar fassara, ma'ana ka auna. Idan wani ya ganka tsaye akan dukiyar shi, yaya kake jin yake ji? Yana da aminci akan wannan dukiyar cewa ba za ka taba ba? Yana da amincin cewa ba za ka fasa ba? Ba za ka yi mishi wani makirci ba? Yaya yake jin rayuwar shi in ya ganka gaban shi na faduwa cewa za ka halaka shi, za ka jin mishi? To kai ba mumini ne na arziki ba. An fahimci wannan da kyau? Wal muslimu man salima nasu min lisanihi wa yadihi, musulmi kuma shine wanda jama'a suka kubutu daga harshen shi da kuma hannun shi. Wal mujahidu, mai jihadi kuma man jahada nafsahu fi ta'atillah, shine wanda ya gogormaya da kanshi ya iya bin dokar Allah, yayi wa Allah madaukakin sarki da'a. Kun ga wannan shine nau'in jihadin da nake ishara dazu, jihadun nafsi kenan. Kai duk gogormayar da zaka yi kaga cewa kai da kanka ka iya bin Allah, to ka zama babban mai jihadi. To sa'annan sai ka fara tsallakawa zuwa ga sauran nau'uka kuma na jihadi, domin waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke da muhimmancin kowa ya fahimta. Banda cewa jihadin nau'i ne, to kuma jihadin matakaiya ne. Daga wannan matakin ne kake stepping up zuwa ga next, zuwa ga next, zuwa ga next. Daga wannan sai wanne, daga wannan sai wanne, daga wannan sai wanne. Kayi kokari kaga cewa kai kana bin Allah sau da kafa. A lokacin ne zaka tashi ka ce wa mutane ku bi Allah. Allah madaukakin sarki ya albarkaci maganarka ba dan wa'azinka ba. Dan na son ku gane ba karfin wa'azinka ne yake sa mutane yake shiryuwa ba. Karfin alakarka da Allah ne yake sa Allah ya tankwara zukatansu. Da gwargwadon yadda zaka fadi amma ka saba, da gwargwadon yadda su ma zaka fada wa mutane, su ma su botsare, su kibin abin da kake cewa, kuma magana Allah kake fada musu. Amma saboda Allah ya wulakanta ka sai ya sa su kibi saboda kai ma baka bin maganar shi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wal muhajiru man hajara al khataya wa dhunuba, mai hijira shine wanda ya kaurecewa al khataya, barna, wa dhunub, da kuma dukkan sauran ainihin zunubai. Malam yace fadalatu ibn ubayd al ansari, fadala dan ubayd al ansari dinnan min bani amr ibn auf, yana daga cikin kabilar Banu Amr ibn Auf. Di ya kamata ka san wannan a cikin tarihin sahabbai. Su wane ne Banu Amr ibn Auf? Su ne mutanen nan da aka ba annabi labari cewa sun yi fada a tsakaninsu. Annabi ya tafi anguwarsu garin Sulhu Hassalla ta nemi ta kubuce mishi. Suna awalil Madina. Ina fata an gane. Ga anguwarsu nan yanzu daga inda Baqi'a take, to sai kai sama nan ne cikin ainihin asalin anguwar ainihin su Amr ibn Auf. Wa Amr ibn Malik, shi ko Amr dan Malik da ya ruwaito hadisin daga shi wannan sahabi fadala Abu Ali, ana ce mishi Abu Ali Al-Janbi, ina fata an gane Al-Janbi, kamar yadda na gaya muku haka ake karantawa. Yu'addu min al-Misri, yu'addu fil Misriyina, ana saka shi cikin mutanen kasar Masar. Wa Janb, sai dai kuma ita Janb din kabila min al-Yaman, kabila ce asalin su daga Yaman. Kun san hijira ta sa an rinka samun abubuwa kamar yadda su Imam Malik. Yanzu Imam Malik asalin kakannin shi mutanen Yaman ne, amma kun ga shi ya waye gari ya zama dan Madina. Hijira ta kan sanya nasaban mutane sai a ce ba kaza ne, amma kuma sai a ce dan kaza. Ina fata an gane, kamar yanzu yadda kake jin ana cewa African American. Qala al-Husayn ibn Mas'ud rahimahullah, akhbarana Abu Hamid أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل، محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصفهاني، كيعي الأصفهاني أصفهان إيران كينا أصبهان با ننكم أسبان كينا wannan gabas wannan yamma wannan da ba shine Spain shine suke cewa Isbania yanzu. Asbahana Asfahan ita ce Asfahan har yanzu babban gari ne a cikin ƙasar Iran. Qala haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Isa al-Birti anba'ana Muhammad ibn Kathir anba'ana Sufyan al-Thawri an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jabir yace wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa qala mutum yace ya rasulullah ayyul islami afdal, ya manzon Allah wani aiki ne na musulunci yafi falala, wace dabi'ar musulunci ce tafi? Qala sai yace an yaslama al muslimuna min lisanika wa yadik, dabi'ar da tafi kowace a musulunci ita ce musulmi su kubuta daga harshenka da kuma hannunka. Qala fa ayyul jihadi afdal, jihadi kuma wanne yafi falala? Qala sai yace an yuqara jawaduka, ka tafi jihadi a yanka dokinka, wa yuraqa damuka sannan a zubar da jininka. Qala fa ayyus salati afdal, sai yace to sallah kuma wace tafi falala? Qala sai yace tulul qunut, sallar da aka dade a tsaye aka tsawaita karatu ita ce tafi kowace falala. Anan wannan hadisin yana nuna mana ayyukan musulunci kamar yadda aka ambata a hadisan baya, ka kubutar da mutane su zauna lafiya daga harshenka da hannunka. Sa'annan anan sai muka ji kuma ɗaya nau'in na jihadi wanda ne ishara a dazu, shine jihadul kuffar, ka ɗauki dukiyarka da ranka da abin hawanka ka je a danne ka a yanka ka, kuma a danna abin hawanka a yanka shi ya zama kai baka dawo ba, dukiyarka bata dawo ba. Wannan jihadin shine jihadin da yafi kowanne falala. To kun ga kamar yadda nake faɗi, dole ne a rinka balancing duk sanda aka karantar da wancan kuma a karantar da wannan, dan dinnan su shine suka zo. To kullun abin da ahlus sunna muka samu kanmu a ciki shine tsakanin khawarijawa da murji'awa. Khawarijawa su ne waɗanda kullun nassoshi suke so masu zafi, murji'awa kuma kullun nassi suke so masu sauki. To shi kuma musulunci a tauna ne a hura, akwai inda za a daga kafa gudu ya gudu, akwai kuma inda za a take totu. Nan ana magana jihadi shine jihadin da za ka tafi ka yaƙi kafirai su yaƙe ka su kashe ka su kashe abin hawanka. Can kuma ana magana jihadin da kai kuma za ka gyara kanka, wanda shine shimfidar ka iya gyara wani ko kuma wani ya ganka ya sha'awarka. Duk waɗannan nau'ukan jihadin akwai su a musulunci. Kuma sauyin zamani da sauyin gari baya ainihin kawar da su, sai dai kowanne da gwargwadon halin da aka samu kai, da gwargwadon halin ake aikatar da shi. Yasa kamar yadda nace dole sai an je malamai sun karantar da mutane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sannan nan kuma da yake fadin sallar da tafi falala, a zahiri yana ishara ne zuwa ga sallar nafila. Sallar nafila da aka tsawaita karatu a cikinta, to ita ce sallar da tafi kowace falala. Abin da yasa ne wannan fassara ita ce sallar farilla, an samu wuraren da annabi yake tsawaitawa ya gajarce ya tsakaita sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. Sannan kuma annabi yana lura da halin da mutane suka samu kansu, an dade yanzu a wurin karatu ba a tashi ba sai karfe 8:30, sai karfe 9 ba a tashi wa'azi ba sai karfe 10, liman ka zo za ka yi sallar isha ba za ka jawo mana suratul baqara ba. Abinda liman malam ma'az yake kenan a madina, annabi ya mishi fada saboda mutane sun fara gudu daga masallacin. Annabi ya ce mishi fitinanne ne kai za ka jawo mana rikici ne mutane su daina zuwa masallaci. Wannan hadisin za a yi hujja da shi ne a irin wannan halin. To amma kuma ana son mutane su gane muhimmancin tsawaitawa a salloli na nafilfili, domin anan ne za ka karanta alqur'ani, musamman da muka yi bayani sallar dare a natse abinda kake karantawa yana shiga cikin tunaninka. Shi yasa hatta sallar dare din an fi so in so samu ne kai bacci sannan ka tashi. Shi yasa kuka ji mun karanta wannan aya ta tarjafa junubuhum anil mabaji, kana cikin bacci sai ka tashi daga baccin, an fi son haka. Amma in ya zama za ka yi sabu zarce sai ka ji as-salatu, to ana yin sallar isha sai kai shafa'inka da witri. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Yace wa Jabir, shi Jabir da ya ruwaito wannan hadisi, dama wannan hadisin isnadin shi kyakkyawa ne, wannan ita ce ingantacciyar magana. Yana nan al-Imam Ahmad ma ya ruwaito shi, kamar yadda ainihin aka samu Imam Muslim ya ruwaito wani bangare ne daga cikin wannan ainihin hadisi. وجابر شي جابر إنن دا أكا فتي هو جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام شيني جابر دان عبد الله دان عمرو دان حرام الأنصاري متم مدينة أبو عبد الله السلمي بابن عبد الله دان قبيل السلم مات بالمدينة سنة 78 المدينة لسوشي كرة هجرة تنا دا 70 دا تقوس وأبو سفيان أبو سفيان الماجرين شكما اسمه طلحة بن نافع المكي طلحة بن نافع متم مكني والعامش أعمش دا أكفأي واندا كمشيني الماجرين أبو سفيان سننش سليمان بن مهران الكاهلي مولى لهم واتو سليمان بن مهران سيكتي الكاهلي بكاهلي تو كاهلا ولا رباواني شكما أعمش باب العربي بني نهاك سيكتي مولى لهم بررن باوانسلي أم فهمت يا جماعة كنيته أبو محمد أنا أتمش أبو محمد شيني الكنيش مات سنة 48 ومئة يارس هجرانا دبو دليل دا 40 دا تقوس الله مدوك كنسركي يغافر تامش وسفيان بن سعيد الثوري شيكما الماجرينش سفيان الثوري كو شيني سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله بابان عبد الله مات سنة 61 ومئة يارس شكرا هجراتنا دليل 60 دا الله مدوكاكين سركي غافر تامس قبادا قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنبأنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان أنبأنا والدي إملاء أبو الطيب يتي بابنش يكرن تدسونا حديثي أما تهني شبتا بابن ينا فتيسنا ربوتاوا ينا تيدت كن هنيوين دأكر ويتا حديثي جماعة an fahimta jama'a hanyoyi ne iri-iri malaman hadisi suka koyi hadisai ta su amma saboda amana duk hanyar da suka koya sai sun fada garin ma kuna ji suna fadi daji mun ji wani yana cewa bi Baghdad a Baghdad yanzu gashi wannan yana cewa imla'an malam yana fadi muna rubuta ta haka muka samu hadisi an ba ana Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq an ba ana Muhammad ibn Al-Ala ibn Quraib haddathana Abu Usama عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال سفيان بن عبد الله الثقفي يتي صحابيني قلت يا رسول الله نتي يا من زن الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدا كفت أمن وتمغنا ود بايا كيب ذن ساكر وقواني قيا من مكمنت يتبع قال النبي يتي قل آمنت بالله kace ka yadda da Allah sun mustaqim sannan ka tsaya akan umarnin Allah kenan wannan yana daga cikin ayyukan musulunci shine kai imani da Allah da bakinka kuma da gabobinka ka tsayu akan imani da Allah din innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu idan ka fadi cewa ka yadda da Allah kuma ka tsayu akan haka to shikenan ranar alkiyama zaka tashi cikin aminci duk wata fargaba ba za ka shiga cikin ta ba wannan aya tana daga cikin ayoyi waɗanda suka ainihin wato sanya annabi furfura ta fara fito mishi tun lokacin furfura bace ba saboda Allah madaukakin sarki yana ce mishi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatagaw da kai da waɗanda suka bika ku tsayu akan hanya daram kar ku sake ku kauce annabi yace shayyabatni hudun wa akhwatuha wannan aya da ta sauka cikin suratu hud da ita da makamantanta na alqur'ani sai suka sa furfura ta feso mu mana furfura ta kan feso wa mutum ba dan tsufa yazo ba fargaba tana sa furfura kuma yadda yanzu da dama za ga mutanen Najeriya furfura ta fito musu yanzu har dan shekara 11 yana da furfura yasa yanzu ka je neman aure da furfura ba matsala kai dai ka je da canji ba a gane tsufa yanzu daga furfura saboda halin da al'umma suka samu kansu Qur'ani ya bayyana yawman yaj'alul wildana shiba ranar kiyama akwai tashin hankali wannan tashin hankalin yakan sa yara kanana sai furfura ta zo musu an fahimta jama'a a karkashin wannan annabi yace wannan aya sai da ta sa furfura ta feso mishi lokacin furfura bai ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to fadin nayi imani da Allah da fatar baki
aiki ne na musulunci, don haka musulunci ba a koye shi sai ka faɗa da baki, sannan sai ka bi shi kuma sai ka tsayu akan biyayya. Kar ya zama ka fara sallah kana saurayi, amma kana samun aiki shikenan ka daina sallah, kana MSS official kullum baka makara, amma ka je ka zama PAMSEC, ka je ka zama minista, ka zama commissioner kuma shikenan, anan kuma an rabu da addini, babu istiqama kenan, kina sister kullum akwai hijabi da sauransu, shikenan kina samun aiki kuma kin yi aure, shikenan kin rabu da hijabi. Wajibi ne in ka faɗi kai imani da Allah, to wajibi ne ka tsaya akan imani da Allah din. Qala Sheikh Al-Hussein ibn Mas'ud, da hadisin ƙarshe ya taho ga kasar ya kare karkam, dan haka zamu saurara anan sai an zo karatu daga ban insha Allah. Muna ƙara ba da hakuri da Allah masu karatun risala, ba a yi karatun ba a jiya, a yau ma ba a yi karatun ba, kuma a gobe ma ba za a yi karatun ba, saboda haka su saurari dai sanarwa mai yiwa a goben an zo karatun tafsiri, zan sanar da kuma cewa za a yi karatun nasu na risala insha Allah. Allah malaukakin sarki ya taimaka, wa alaikum salam wa rahmatullahi. Na'am. Babu irin wannan shar'antawa a musulunci, komai a musulunci akwai hanyar da ake bi a nema. Idan mutum yana neman arziki, ba shi ne zai kafa wa kanshi yadda zai ibada ba, a'a, sai ya bincika. Daga cikin hanyoyin samun arziki, addu'a, sannan tashi a nemi arzikin domin Allah ya tabbatar maka da abin da ka roke shi. Amma mutane su ce to tunda muna so mu samu arziki jama'a, mu ware azumi na kwana tara mu yi babu kakkautawa, to wannan gaskiya saboda Allah tada'iyat ne wanda yake. Akwai littafi da wani malami Malam Abdulrahman Wakil ya rubuta shi, yana bayanin cewa tada'iyat da ayyuka saboda neman wani abu ko kuma neman kariyar wani abu ba daidai bane. An fahimta jama'a, irin yadda za a ce ga wata annoba ta zo sai a ce wa mutane su yi azumi, ba daidai bane. Sai a dubi in irin haka ta faru me ya kamata a yi, ga annoba ta zo sai a ce a rinka yin alkunuti a sallah, shine abin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk halin da muka samu kanmu a cikin jama'a, Annabi da sahabbai sun taba samun kansu a wannan halin, sai mu tambayi malamai yaya da Annabi ya samu kansa a wannan halin, yaya yi in yansa su qarhun faqad massal qawm qarhun misl, duk musibar da ta same ku ta taba samun Annabi da sahabbai, yaya yi yadda Annabi yayi sai ku yi. Sai sa kullum muke cewa karatun alqur'ani kadai bai isa ba, sai an karanta hadisi, karatun hadisi kadai bai isa ba, sai an fassara, sai an nemi meye malaman farko suka fassara, shine kawai zai sa ayi wa musulunci kyakkyawar fahimta, ayi kuma musulunci irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Na malam, eh, to ta 15 ce, na a ina zuwa tukuna kai a nuskar ka, to yawa, to shi ke dan sun yi wahami kenan, to za mu gyara insha Allah. Na'am.
Hadisi na 15.
Eh.
Jabir bin Abdullah.
Na'am.
Wancan da aka kawo Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad as-Saffar al-Asbahani.
Eh.
A nuskar Darul Hadith suka ce al-Asbahani da ba'u.
To.
Tasfifi ne ko?
A gaskiya al-Asbahani shine daidai, domin mutumin Asfahana ne ba al-Asbahani bane. A wace ce ta daru da dauke wannan? Ka are Allah ku, eh, da ba'un yazo Asfahani ne, gaskiya ba Asfahani ne, Asfahan ita ce ainihin Asfahan, har yanzu sunan ta kenan a cikin ƙasar Iran. Asbahan yamma ce, so abin nan shi yasa tabat tadarul abin nan din duka dai Allah ya kiyaye, kamar yadda nake gaya mana littafin musulunci lallai ne in kana karanta sai ka rinka rike abubuwan gyara, kuma wannan aibi ne ba daga musulunci bane, don musulunci shine ya fara zuwa da ilimin gyaran littafai. Amma yau a Turai gashi nan sai su buga littafin engineering har sai su ce duk wanda ya gano akwai kuskuren bugu
ko wani comma ko exclamation mark ya kawo za a biya shi wata tara za a biya shi wani tukuici duk kwakulan ka sai dai ka kyale amma littafin mu gashi nan abubuwan Allah ya kiyaye na
Hadisa Abdullahi ta Amru ta
Amru
game da shekarar da ya rasu
na'am
shi al-imamu da yake da suna al-imamu mafi sunna ya bayyana cewa ya rasu ne ko dai shekara ta 68
na'am
ko ta 9 shi kuma Ibn Hajar a cikin takrib kamar yadda ka karanta
na'am
yace ya rasu ne layalil harra
na'am
kenan zai zama abinda bagau ya tafi akai dayan biyun duka ba daidai bane kenan
kamar yaya
layalil harra ta faru ne sanata 63
wato yadda al'amuran sukan faru Allah madaukakin sarki ya kiyaye wasu fitintinu sukan faru idan suka faru sai su samu lokaci sai su sake maimaita kansu malaman tarihi in suka zo kawai sai su kauda kai game da shekarun ko makamantan haka sai su kiraye su da wancan suna idan ka ce abinda bagawu ya faɗi ba daidai bane kai tsaye ko kuma abinda Ibn Hajar ya faɗi ya zama ba daidai ba to sai a ce a to ai ba zai yiwu a ce dukkanin maganganun ba daidai bane to wacce ce daidai daga ciki sai dai in ma haka ne ai kokarin ɗayan abu ko dai ai kokarin waffaka maganganun wanda shine abin da nake kokarin yi ishara akai ko kuma ai kokarin gano cikin maganganun guda biyu wacce ce take daidai abin da nake gani ku bari zuwa karatu na gaba don ta shiga cikin kasar sai in zo sai in tantance mana wannan matsalar insha Allah matsalolin da suka rinka samun mu a cikin tarihi su ne irin abubuwan da yanzu ma suke faruwa galibi musulmin mu ba su baiwa ilimin tarihi muhimmanci sai abu ya zo ya faru ya yi nisa ne sai a zo ana kokarin gano yaya ya faru to wajen ba da labari sai ka ji an samu labarai masu karo da juna musamman hanyoyin da ake bi wajen tattaro labaran wani lokaci ana bin mutanen cikin gari ne waɗanda za ka rinka jin kwatance irin wannan in ka dai ce baban ka yaushe aka haife ni sai ce ran da ƴan Nehu da NPC suka yi fada a garin nan to kuma me yawa ƴan Nehu da NPC sun yi fada a garin ya fi so biyar ina fata an gane ko kuma ya ce maka ran da sarki Jafar ya zo ya wuce nan an yana wucewa aka haife ka sai ka kasa gane to wanne ne yaushe ne dan haka wani lokacin sai ka kasa babbaka abin Allah ya taimaka za mu tattauna matsalar insha Allah jama'a ayi hakuri insha Allah ta'ala anan ne za mu saurara kamar yadda nace gobe muna da tafsirin alqur'ani kuma kamar yadda ne muku ishara akwai tattaunawa da nace za mu tattauna dangane da matsaloli na aikin haji za mu karasa wannan tattaunawar insha Allah ta'ala sannan akwai littafi da nace muku ban sani ba ina jin an yi hoto sa din shi ko littafin Fawzanul Fawzan an yi hoto sa din shi ina son musamman ɗaliban ilimi ne ku samu waɗannan littafan domin wata ran ku ne za ku zama malaman da waɗannan irin matsalolin za ka ga sun taso ya kamata ka san su tun kana ɗalibi musamman yanzu su ne abin da duk abin da aka koyar da kai in ba a sanar da kai waɗannan matsalolin ba in ka tafi aikin hajji yanzu sai ka ga abubuwan sun canza shine kana jiran za a fita ne ranar 8 ga wata sai ka ji hukuma alhazai ta kawo motoci da daddare ran 7 ga wata kana jiran za a fita ne da safe sai ka ji an ce karfe 1 na dare za a fita shine Salih Fawzan al-Fawzan ya rubuta littafi da ya tattauna waɗannan matsalolin shi yasa na tsaya ne muku bayanan su amma gobe matsalolin da zamu shiga matsaloli ne waɗanda suna da alaka da waɗannan abubuwan ƙwarai da gaske domin zamu fara bayani ne dangane da abin da ya shafi ranakun jifa da ranakun ta'khiri da ranakun zaman mina da abubuwan da suka shafi abubuwan da ke biyo baya insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka don nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk